Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda suke zargin an zalunce su. A yau za mu daura kan batun bacewar wasu mutane huɗu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Idan watakila mai sauraro na biye da shirin, a makon da ya gabata ne muka shiga jihar Taraba kuma yankin karamar hukumar Bala a garin Gazabu, inda ƴan uwan wasu matasa uku da dattijo mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan ƴan uwan nasu suka bata bat babu labarinsu. Biyo bayan gayyatar da ƴan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Bayan sauraron bahasi daga ɗan uwa da matar ɗaya daga cikin mutanen da ake nema, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali, wanda ya bibiyi labarin, ya yi fargabar an salwantar da rayukansu ga ci gaban hirar.
Matar ɗaya daga cikinsu ta nuna kusan bata san ya rasu ne ko bai rasu ba, amma daga wannan hirar taka na nuna alamun zai yi wuya in waɗannan matasan duk suna raye ba.
ƴan uwansu sun zo sun same ni, kuma na je na yi hira da matansu. Sun zo sun tabbatar mini, na je na bincika inda gidansu yake, na yi hira da matan suka gaya mini an kira su wai zuwa Gazabu, amma tun da aka kira su zuwa Gazabu ba su dawo ba, ba su zo ba, kuma ba su san halin da ake ciki ba. A wannan lokacin ni kuma ina da tabbacin cewa an riga an kashe shi ainihin mijin nasu. To a lokacin nace musu akwai aikin da suka san yana aikatawa ne, suka ce ba su san wani aiki game da abin da yake aikatawa ba. Daga cikin abokanayensu, daga cikin waɗanda suke hurɗa, duk wani binciken da ya kamata mu yi domin mu tabbatar, mun tabbatar har ga Allah babu mutumin da ya tabbatar mana da ɗaya daga cikinsu yana aikata wannan laifin daga waɗannan mutanen da kake magana na Borno State ɗin nan. To waɗannan na tabbatar da haka.
Wato wannan ya nuna wata tababa ko kuma in ce fatar watakila za su bayyana ta wani waje ma. Kusan a ra'ayin ka daina wannan?
Ba, ya akwai tabbacin cewa an kashe su. Akwai tabbacin cewa waɗannan lalle an riga an kashe, saboda shi ɗayan an kama ɗan uwansa ne. Da aka kama ɗan uwansa sai ya je domin ya tabbatar me ya faru. Aka kama ɗan uwansa sai aka gaya masa ya je ya dawo washe gari. Da ya je ya dawo washe gari shi ma aka haɗa har da shi. A labarin da muke samu an masa gargaɗi cewa kada ya sake zuwa wannan, ko ya nemi belinsa, ko kuma ya ce zai kubutar da shi. Kada ya sake dawowa. Bayan ya tafi ya dawo sai aka haɗa har da shi, suka haɗa aka kashe su tare.
To wannan ya nuna kawai in ma akwai gado ko wani abu a shiga raba gado kenan, in akwai masu takaba su fara ko kuma su san yadda za su yi kenan, ya fi alheri a nan.
Waɗannan bayan Allah ba sa raye.
Dr. Uba, me kake ba da shawari ya kamata ya za a yi a bi kadun waɗannan mutanen da aka kashe? Ya za a yi a samo kadun jininsu saboda ya zama ba su mutu an bar wannan haƙƙi ya tafi haka kawai ba?
Ni shawara da nake da shi, to wadda suke da madafin iko, akwai wadda suka san haka, akwai kuma wadda ba su san haka yana faruwa ba. To ina kira da duk wadda ya ji wannan, lalle-lalle a tabbatar an ɗauki matakin da za a bi kadun waɗannan bayin Allah, ya zama jininsu bai tafi a banza ba.
Irin waɗannan matsaloli suna da yawan faruwa a yankin nan na Bali. Da ma don akwai lokacin da na taɓa na dawo daga ina dawowa daga Mambila, sai na ji ƙarar an yi harbi. Sai aka ce mini ai ƴan banga ne ma harbe wani mutum, suna da iko kamar ma suna da wani ƴanci su ma, banda ma jami'an tsaro da kake magana na gwamnati. Ƴan banga suna yin sun kama wani da laifi su ma a kasuwa kawai suna da iko sai su harbe mutum su kashe shi.
Wannan shi ma yana faruwa. Lalle abinda yanzu ya shafi maganan ta'addanci ya yi yawa a nan yankin, musamman Bali local government da kuma Gasol. Wannan ta'addanci ya yi yawa. A yau a ɗauki mutum, gobe a ɗauki wannan da sauransu. To wannan abu yana faruwa da dama. Kusan wani lokaci ana barin waɗanda suke aikata laifin da kuma matakan tsaron da ya kamata a dauka. Ba a daukan wannan matakin da za a kama ainihin masu wannan laifin din. Saboda akwai koda shekaran jiya da nake gaya maka, akwai soja a cikin garin Bali wanda ya fi soja mutum 200 da wani abu. Aka zo aka dauki mutum wanda aka dauka din sirikina ne, yana auren kanwana, aka zo aka dauke shi sai da aka je aka biya naira miliyan 1. Garin za su dauke shi kuma da suka yi harbi. Anda ba su dauki wani matakin da ya kamata a ce an dauka ba. Ba mu ce ba sa kokari ba, suna iya kokarin da ya kamata, amma yana da kyau a gyara tsarin aikin.
Dauke uba, wannan da ya shafi matsalolin nan sun shafi jami'an sojoji ne da sauransu sune suke aikata abubuwan da ba su dace ba wannan yankin kenan.
Musamman jami'an soja sune suke aikata wannan aikin, matakin da ya kamata su dauka ba sa daukan sa, abinda bai kamata su dauke shi ba shi suke dauka. Akwai abubuwa da yake faruwa da dama wanda yana da kyau ya zama yawan sojan da suke wannan gurin an yi maganin wasu abubuwan da ya faru. Idan abu ya zo sai police da suke dan iya kokarin su. Amma mu har yanzu ban ce na ga amfanin soja ba, ma gaba ɗaya a wannan.
To, bayan sauraron wannan labari mai ban mamaki da tausayi, shirin Ciki da Gaskiya ya zarci ofishin shugaban sashen hulɗa da sojoji da jama'a don samun fahimtar juna. Manjo Janar Marcus Kange, wanda ya ce ba zai yi magana kan wannan batun ba, amma ya faɗi da fararen hula za su yi da ofishin da za su kai ƙorafinsu in sun samu sojoji sun ci zarafinsu ko sun take musu haƙƙinsu na ɗan adam.
Ni ne Major General Marcus Kange, ni ne kuma Chief of Civil Military Affairs Army na Nigerian Army. Wannan ɓangare dai na Department of Civil Military Affairs ɗin, kamar yadda suna ta tabata, Civil Military Affairs, wato wannan ofishin department ɗin shi ne wanda yake interfacing tsakanin sojoji Nigeria da farin hula. Me nake nufi da wannan? Wato wuri ne wanda inda muke tabbatar da cewa akwai wani abu a tsakanin farin fula da soja, wannan department ɗin zai iya shiga tsakani ya yi tambaya me ya faru, an mu yi fana me ya faru ɗin, to za mu iya mu yi solving shi. Wannan department ɗin abinda ya sa aka kafa shi, wato akwai wayansu matsaloli da aka samu a tsakanin sojoji da farin fula shekaru da suka gabata, wace irin kalubale ne yake samu da su? Sune kamar idan dan farin fula ya ga kamar an taka masa right nashi, hakinsa kenan ko, in ba ya gamace shi ba zai iya kawo rahoto. To, ina ne zai kawo rahoton nan? Shine yasa aka establish wannan department din, said that department din zai karba wannan rahoto. In su karba rahoton nan sai a yi bincike su, a bincike su sai a sawa yake da gaskiya. Inda gaskiya ne aka taka ma farin hula hakinsa, to za a hukunta wannan soja da ya aikata wannan hali. In kuma ba gaskiya ba sai a gaya ma farin hula cewa kai abin da ka kawo a bincike shi ba gaskiya ba, amma dole ne a duba a sa ko da gaskiya yake ko ba gaskiya ba. A wannan department kuma akwai wata sashi wanda muna kira Civil Military Legal Desk. A wannan desk din shine za a kawo karan, kuma wannan desk din, Civil Military Legal Desk din, baya a cikin Army Headquarters Complex, kuma baya a wannan complex na department din, suna nan a waje a Garki Area 2. In sun je Garki Area 2, na ni ofishin nan yake. Kuma wayanda suke aiki a wurin, ko da suke su sojoji ne, ba su sa uniform, suna sa farin kaya, so that duk wanda yana so ya gansu sai ya zo, ba zai gansu da uniform ba, sai ya shiga ya bada complaint nashi. In ya bayar sai a duba, kamar yadda na gaya maka, a duba ko gaskiya ko ba gaskiya.
Yawa, to Manjo General Marcus Kange, akwai wata matsala da take faruwa a jihar Taraba, musamman a yankin Bali, inda mutane sukan kai kara. Idan suka kai kara sai ya zama su ma ƙarshenta, sai a iya rike wanda ma ya kai karan wajen sojoji. Sai kaga shi ma bai dawo ba, sai mutane suna jin tsoron inda wani abu ya hada su da soja, shi kenan sai dai ko su bar wa Allah ko su yi ta jin haushi. Irin wannan ya za a yi?
To, wannan dai akan rashin sani ne. Kamar yadda na gaya maka, akwai Civil Military Legal Desk a Army Headquarters, a wannan department ne. To, kowane division na Nigeria Army akwai wannan Civil Military Legal Desk ne. Kamar muna da division su kai guda tara a Nigeria Army, So ko ina ne wannan irin wannan abun ya faru za su iya su kaukara a wannan civil military legal disciplinary division din sai a duba musu wannan matsala din a warware musu
a ina wannan wajen yake misali mutum yana wata jiha kamar yadda na faɗa dazu ba nan Abuja ba ce mutum yana jihar Taraba wannan abun ya faru ya zai ina zai je
to jihar Taraba yana karkashin 3 division na Nigeria Army a 3 division din kuma akwai wayansu wayanda muke kira brigades wayanda suke karkashin wannan division din akwai daya a Yola akwai daya a Jalingo jihar Taraba din kenan to za su yi su kai wayannan rahoto a wurin a duba musu shi
idan mutane suka samu irin wannan matsalar ko wasu ƴan uwansu sun shiga tarkon sojoji sojoji sun zalunce su ko sun doke su ko sun kulle su tunda suna jin wannan hirattawa yaya za su yi su samu haƙƙin su
kamar na ga yanda na gaya maka kaga yanzu muna da number wanda za su yi su kira toll free wato number na 193 ko yaushe kaga soja ya maka abinda bai gamace ka ba ka kira number na 24 hours sai ka bada complaint kuma duk lokacin da muka tafi muna wayar da kan jama'a kan wannan muna sensitization program namu muka bada wannan number din wanda duk wanda yana da damuwa da soja zai kira wannan number din ko kuma ko wani information ma kana so ka bamu ka kira wannan number din sai ka bamu
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ciki gaban wannan shiri ga waɗanda ke son sake sauraron shirin har ma na makon da ya gabata sai a je shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com za a same shi ƙarƙashin shirye-shirye yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na Nasir Almeli Kaya ni Sarfi Hashim Gumil ke cewa mu kasance lafiya